إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin Juma'a na Professor Egwandu dake a nan unguwar Sabo Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nukun watan Ramadan yau Alhamis 22 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Ahzab jiya mun tsaya aya ta 62 yau zamu tashi aya ta 63 yas'alukan nasu anissa'a shafi na karshe kenan na suratul ahzab sunnatul lahi mu'min yas'alukan nasu zamu tashi jiya mun tsaya cikin sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu cewa haka sunna Allah take ga waɗanda suka gabata cewa duk waɗanda suka wa annabawa ba daidai ba to za su kasance mal'unina kuma mun yi bayani haka sunna Allah take gare su wasu su ma a nan duniya Allah ke sauko musu da narko na azaba kame da aka wa mutanen annabi Nuhu kame da aka wa mutanen annabi Lutu kame da aka wa mutanen annabi Salihu kame da aka wa mutanen annabi Shu'aibu wasu kuma sai kamar wannan al'umma saboda alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allah sai mai alfarma cewa wannan al'umma ba za a halaka mun ba lokaci daya ba za a yi mun irin yadda aka wa mutanen annabi Nuhu ko annabi Hud ko annabi Salihu ko annabi Lutu ba za a ban mu har zuwa tashi alkiyama amma dai wannan shine sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu cewa duk waɗanda suka yi munafuci suka cutar da annabawa to za su kasance mal'uni na la'anannu ne a duniya da lahira wannan ba ta canzawa a gaba sai Allah ya ce muna yas'alukan nasu anissa'a mutane suna tambayar ka game da tashin alkiyama kul inna ma ilmuha indallahi kace lalle ilmin ta sanin tashin alkiyama yana inda Allah kaga yas'alukan nasu mutane suna tambaya ku wanda mai irin mutane ba dole bane sai kahirai mu'minne na tambaya game da tashin alkiyama kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari kitabul ilm cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wa wasu hudu ba yana cikin karantawa wani yazo ya ce mai ya rasulullahi mata sa'a mun karanta wannan hadisin nan ya manzo Allah ya shi za a yi tashin alkiyama annabi ya kyale shi ya koma cewa ya rasulullahi mata sa'a ya manzo Allah ya shi za a yi tashin alkiyama annabi ya kyale shi aka yi na uku ya kyale shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama yace aina urahu sa'ilu an sa'a ina kuka ganin min mai tambaya game da sa'a yace ni ne yace ma za a adabta laha mi ka tanadi ga sa'a da kake tambaya yace ban tanadi yawan sallah ko yawan kaza ba sai dai son Allah da manzon shi annabi yace mai almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so haka yas'alukan nasu anis sa'a mutane suna tambaya ka game da sa'a ba dole sai kafirai ba kaga mumini ya tambaya sannan kafirai na tambaya yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha suna son su sani suna ƙaryatawa tambaya ta ƙaryatawa kuma kafirai suna yi sannan mala'ika jibrilu ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin dogo ya zo ya ce fa akhbirni anis sa'ati qala mal mas'ulu anha bi ya'lamu min as-sa'ili to kaga ne shi mala'ika ne zai shiga cikin yas'alukan nasu anis sa'a malamai suka ce zai shiga dalilin da yasa zai shiga shine ya zo da siffar dan adam shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sha'ri la yura alayhi atharu as-safari wa la ya'rifuhu minna ahadun daga yazo da siffar mutun ne hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi fa qala ya muhammad don haka dukkanin shi yazo da alamu ne da siffofi na dan adam don shi ake yana shiga cikin yas'alukan nasu anis sa'a mutane suna tambayar ka game da sa'a kul inna ma ilmuha indallahi kace sanin lokacin da za a yi ta inda Allah yake kamar da Allah yake cikin suratul Luqman inna Allaha indahu ilmu sa'ati wa yunzilu ghaytha ashi suratul Luqman lokacin da muke tafsirin suratul Luqman karshen ta mun karanta hadisi daga Sahih al-Bukhari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafatihul ghaibi khamsa cewa mabudan gaibi guda biyar ne sai karanta wannan ayat inna Allaha indahu ilmu sa'ati Allah inda shike ilmin sa'a ilmin tashi al-qiyama yake haka Allah ya ce yas'alunaka anis sa'ati ayyana mawsaha
alunaka anis sa'ati ayyana mawsaha qul
ima anta min dhikra hatta suratul naziat yasaluka an sa'ati ayyana mawsaha inna ma anta
ima anta min dhikra ila rabbika muntaha
ila rabbika muntaha da zuwa ga ubangiji ka karshen sanin ta yake karanta wacce suratul araf ko da ka fara karanta ga waccan cikin sotin nazi'a ya ce ila rabbika muntahaha zuwa ga ubangijin ka karshen sanin ta yake babu wanda ya santa sai shi wannan ta cikin suratul ahzab yas'aluka an-nasu anis sa'ati qul inna ma ilmuha indallahi da cikin suratul a'raf ta yas'alunaka anis sa'ati ayyana mawsaha qul inna ma ilmuha inda rabbi kun ga inna ma dukkanin su zo da inna ma aratu hasrin inna ma tunanihin babu wanda ya sani sai Allah bai cikin abinda Allah ya sa man wani yana da wani sani game da ilmin tashin alkiyama duk haka dalilai ke nunawa cikin manyan dalilai da ke nuna haka shine mafi girma cikin mala'iku ya tambaye mafi girma cikin Adam game da ita yace fa akhrini al-sa'ati sai yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba don haka babu wanda ya san ran da za a tashi alkiyama kawai mutane gaba ɗaya sun yi musharaka game da ilmin tashin alkiyama abinda suka sani sune alamu kuma menene alamun tashin kiyama abubuwan da Allah ya ce sune alamun tashin alkiyama kamar sauka annabi Isa wa innahu la ilmun lisaati da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sune alamun tashin alkiyama ba duk mugun abu ake jinginawa alamun tashin alkiyama ba kamar da hadisi suka inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uddu sittan bayna yaday sa'a cikin sai musulmi ya ce ku kira ya abubuwa shida za su aukuwa kafin tashi alkiyama sai ya ce mauti na farko mutuwa ta sai ya ce wa fatu baitul maqdis da kuma za a buɗe baitul maqdis wanda yake na farko ba abin kwarai bane rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda ke gidi mau da muminai abu ne wanda ke shigar da damuwa amma buɗe baitul maqdis abu ne na jin dadi abu ne na cigaban addini cike yake cewa faibanul mal da dukiya za ta yi yawa ga mutane wanda yake wannan ba sharri bane asali ne alkhairi ne ya danganta da yadda mutane suka yi amfani da dukiyar domin ni'ima ce daga Allah almuhim mutane da yawa suna magana tashin alkiyama da an ga abu da ya saba sai a ce alamun tashin alkiyama ne ba daidai bane alamun tashin alkiyama tauqifi ne alamun tashin alkiyama tauqifi me ya tauqifi sai abinda shari'a ta ce kuma da aka bibiye alamun tashin alkiyama ba a same su dukkanin su miyagun abubuwa bane akwai wasu abubuwa da ma abubuwan kwarai ne kamar buɗe baitul maqdis kamar dukiya ta yawaita a jama'a
don haka kai yanzu da kaga wani abin mamaki da akuya ta haifi da mai kaza sai a ce alamun tashi alkiyama ne ba gaskiya bane zai ciki sai a ce cikin wani hadisi ko cikin wani aya aka ce alamun tashi alkiyama ne don haka mu kiyaye wannan abu ne mai matukar muhimmanci babu alamun tashi alkiyama sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi sai wanda Allah ya fadi qala fa akhbirni an amaratiha qala anta lidal amatu rabbataha wa anta al-qufatal uratal alata ri'a ash-sha'i yatadawaluna fil bunyani annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi wasu sifofi cikin wannan hadisin ya fadi wasu sifofi cikin wasu hadisai kamar yadda kafin mu je hutun azumi a karatun sunan Abi Dawuda muna cikin kitabul malahim wanda yake ta bayani game da wa'annan alamomin tashin kiyama da babu buka da ke magana ya kuna da za a yi game da tashin alkiyama don haka al'amarin tashin alkiyama al'amari tauqifi ne don shi Allah yace inna ma ilmuha indallahi a cikin suratul araf yace inna ma ilmuha inda rabbi ilmin ta yana inda ubangiji na kadai shi kadai adda wannan sani sai ce inna ma ilmuha inda Allahi wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba baka sani ba zai yi sa'a tashi alkiyama ta kasance ta yi kusa wata Allah yana tabbatar da ta yi kusa la'alla a cikin qur'ani tana tabbatar da tabbas ce wata hakika ta yi kusa wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba me ya sanar da kai lalle alkiyama ta yi kusa lokacin da Allah ya yi magana giya yace fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnasi wa ismuhu ma akbaru min nafihima lokacin da yace fashtaribuhu la'allakum tuflihun kage yace fashtaribuhu la'allakum tuflihun ai tabbas za ku samu babban rabo idan kuka bagiya da caca cewa kaga wannan mun ce la'alla a cikin qur'ani tana da tabbas kaga anan yace wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba me ya sanar da kai lalle sa'a tashin alkiyama ya yi kusa lalle kamar da Allah ya ba mu labari a cikin suratul nahl aya ta farko ata amullahi fala tasta'jiluhu
ata amullahi fala tasta'jiluhu
wannan aya ta cikin suratul nahl ta farko suratul nahl ta fi kowace aya nuna cewa tashin alkiyama ya yi kusa sai ta zo da fi'il madhi ata amrullahi al'amari Allah ya zo kamar ma kawai an ga anyi an gama kamar innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba to sai wannan ayat ta fi kowace ata amrullahi haka nan ta farkon suratul anbiya iktaraba lin-nasi hisabuhum haka ta cikin farkon suratul qamar iktaraba tis-sa'atu duk wannan abubuwan da ke nuna muna cewa tashin alkiyama ya yi kusa kuma mamma ta kamat kiyamatu duk wanda ya mutu shi alkiyama ta yi ta tashi don haka duk wanda ya mutu shi tashi alkiyama ta tashi don haka wacce alkiyama ta duka ta yi kusa wannan ta yi kusa me yasa muke ta kawo wannan ayoyin domin wasu na izgili kusan social media yanzu komai fadi ake sai mutane su ringa fadin magana ta kafirci magana ta saba wani yana cewa wai tun muna kanana ake ce muna lokacin tashi alkiyama yayi kusa har yanzu ba a yi ba to tun lokacin annabi ake cewa yayi kusa don shi Allah ya ce ku innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba su suna ganin shi nesa mu muna ganin shi kusa annabi ya ce bu'istu ana wasa'ati kahataini ai ko ni dalil tashi alkiyama kamar wannan fa asara bisababati wal wisa sai nuna wannan hannun da ake tasbihi da shi da kuma wannan na tsakiya don haka in dan lamarin tashi alkiyama yayi kusa yaushe ne za a yi babu wanda ya san sadda za a yi don haka kamata ya kowa ya shiga taitayi ne a wannan ayat ta cikin suratul araf sai ya ce la ta'tikum illa bagta ba za ta zo muku ba sai bagtatan kawai kuna wayo gari kawai sai ku ga a tashi alkiyama haka mutuwa yau mutum nawa da yake mutuwa ita ce sa'a ta karamar sa'a don shi kun ga ilmul gaibi sai Allah ya sa shi karshen suratul luqman yace inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul gaita wa ya'lamu ma fil arham sai ce wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan sai ce wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut kaga shi ma tashi alkiyama ne don shi Allah ya sa shi cikin wannan ayat domin rai ba ta san wani gari za ta mutu ba wani gari ne ajali ne ba sai malamai suka ce shi ma tashi alkiyama wannan yana nuna sa'a shi ma mutuwa wannan ayat tana nuna mutuwa shi ma sa'a ce karama ita ma sa'a ce karama ga wanda duk lokaci ne yayin rasu kamar tashi alkiyama ce tayi don haka magana cewa wai ana tun muna kanana ake cewa zai yi sai kun wuce zai yi sai ya'an ku da jikokin ku sun wuce amma dai duk lokaci ne karami lokaci ne wanda yake kusa innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba muna ganin kusa yake don haka mun yarda da abinda Allah ya faɗi cewa tashi alkiyama kusa yake me ya kamata mu yi haka na farko gaskatawa wajibi ne wanda ya gaskata bai yi aiki ba yafi wanda koda yana aiki yana izgili yana fadin cewa ana ce muna tashi alkiyama tun yau shi ake ce muna har yanzu bai yi ba wannan magana kafirci ce domin irin magana da kafirai ce suka yi game da tashi alkiyama don haka ya kamata mu kula ba ko me ya fito daga baki ake rubutawa a social media domin a samu likes ba domin a samu retweet ba domin a samu a ba mutane dariya ba haka ake ba abubuwan da suka shafi tashi alkiyama abubuwa ne da suka shafi tauhidi tun tashi alkiyama ana yi ne cikin tauhidi don shi cikin rukunin imani guda shida wa an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir don haka ba a izgili da abin da ya shafi tashi alkiyama abubuwa ne wanda yadda Allah ya faɗe su haka suka kasancewa وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة بكسني با للي تاشع القيامة ينا ننتفي كسا كسا سألت إن الله لعن الكافرين
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها
Allah ce inna Allah la'ana al-kafirina lalle Allah ya la'ani kafirai saboda me suka izgili tashi al-qiyama sune basu yadda da tashi al-qiyama ba wannan aya kwata-kwata take ta cewa duk wanda bai yadda da tashi al-qiyama ba ko yake shakka wani abu to wannan aikin kafirci ne duk wanda bai da tashi al-qiyama ba kafiri ne Allah yana gama magana tashi al-qiyama sai ce inna Allah la'ana al-kafirina lalle Allah ya la'ani kafirai masu musun za a yi tashin qiyama فإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي أنشأكم أول مرة دعك تبس في أي تاشن القيامة wanda bai yadda da ita ba kafiri ne suke musu suke cewa ba a tashi alkiyama na akai ga wani abu da za a ce kimiya ba ta tabbatar ba don wasu ne suke fakewa kimiya ba ta tabbatar ba qur'ani ya tabbatar in a cikin textbook ɗinka ba tashi alkiyama ba a cikin alkur'ani an faɗi zaka da textbook ɗinka da alkur'ani wata girba zaka sai ka auna sai ka gani don haka tashi alkiyama gaskiya ne wanda bai yadda da shi ba ya kafeta don shi bayan haka sai Allah ya ce inna Allah la'ana alkafirina lalle Allah ya la'ani kafirai wa adda lahum sa'ira kuma yayi musu tanajin wutar sa'ira mi za su yi ciki khalidina fiha abadan za su dawwama ciki har abada la yajiduna waliyan wala nasira ba su samun majibinci ba su samun mai nasartar da su wannan ayat ta khalidina fiha abadan tana cikin ayoyi da suke tabbatar da cewa wuta za ta tabbata akwai matsala da ake ce ma al-fana'un nari cewa wuta za ta tabbata ko ba za ta tabbata ba akwai wasu yan bid'a da suka tafi cewa wuta da aljanna dukkaninsu za su kare wannan ba a hikaici wannan riwaya ba daga kowa cikin ahlus sunna ba a ruwaito haka ba amma akwai wasu cikin ahlus sunna da aka ruwaito daga yesu cewa wuta za ta kare za ta gama gaba daya wata za a yi lokacin da bayan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta a yi ta tafiya ana fidda masu imani ciki ana fidda na kwarai ciki har ya tabbata kafirai ɗaya ne to za a kai lokacin da wutar gaba ɗaya za ta mutu za a kasance aljanna ɗaya akwai babu wuta me hujjar su cewa da Allah ya yi wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'ashar al
jinn wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'ashar al jinn qad istakbartum min al jinn
وقال أولياؤهم من الإنس
ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها
Oh. Allah ce wa yawma yahshuruhum jami'an radda zai tar da mutane da aljannu gaba dai wa yaqulu sai ce ya ma'sharal jinni qad istakthartum min al-insi ya ku aljannu kun ji mutane yawa kun yawaita daga mutane wa qala awliya'uhum min al-insi sai wanda suka jibinci aljannu cikin mutane sai su ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din ya ubangiji sashin mu ya ji dadi da sashi watan aljannu mun kasance mu ne musu yanka mun kasance muna zuwa inda bokaye mun kasance suna fada muna gaibu mu yadda mun kasance suna jin dadi da mu suna shiga cikin wasu cikin mu rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana sai qala an-naru mathwaakum sai Allah ya ce wuta ce makomako gaba ɗaya da mutane da aljannu khalidina fiha illa ma sha Allah za ku dawwama ciki sai lokacin da Allah ya ga dama sai suka ce kun ga sai Allah ya ce khalidina fiha illa ma sha Allah za ku dawwama cikin wuta sai lokacin da Allah ya ga dama wannan dalili ne cewa kenan me kenan wuta za ta kare haka a cikin suratul hud Allah ya ce suratul hud Allah ya ce wa ammal ladina shaqu fa fin nari lahum fiha wa amma alladhina babu wawu akwai wawu wa amma alladhina shaqu fa
innani lahum fiha wa amma alladhina shaqu fa innani lahum fiha
خالدين
فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما
يريد خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد أما دي يزوغ الجنة فأما الذين سئلوا
لا الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك
عطاء da yazo ga aljanna sai ya ce fa amma alladhina su'idu fa fil jannati wa amma alladhina su'idu fa fil jannati wanda suka samu sa'ada suna cikin aljanna khalidina fiha za su dawwama cike illa ma sha rabbuka sai abinda ubangijinka ya ga dama sai ya ce mai aqa'an ghayra majdud kyauta ce wadda ba ta yankewa ga aljanna sai ya ce kyauta ce wadda ba ta yankewa ga wuta kuma sai bai ce haka nan ba suka ce wannan shine hujja shine dalili cewa wuta za ta kare wannan matsala allaka ta ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah an ce Ibn Taymiyyah yana da wannan ra'ayi an ce Ibn Qayyim yana da wannan ra'ayi amma ba gaskiya bane Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bai da wannan ra'ayi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da ra'ayin cewa wuta da aljanna gaba daya ba za su kare ba Ibn Qayyim a cikin Hadil Arwah ya hikaito maganar masu cewa wuta za ta kare kuma sai ya dan karfafa maganar shi ma ba fituwa yayi kwata-kwata ba amma a cikin Wabilus Tayyib ya fito kwata-kwata yayi magana da ke nuna cewa wuta ba za ta kare ba a cikin Wabilus Tayyib kuma wanda yana cikin littafai ne na karshe-karshe na baya-baya da yayi haka jingina wannan maganar da Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim ba daidai bane kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa cikin Majmu'ul Fatawa yake cewa wa qad ittafaqa salaful ummati wa immatuha salaf magabatan wannan al'umma da shugabanninta duk sun yi ittifaki wasa'iru ahlus sunnati wal jama'a da sauran ahlus sunnati wal jama'a ala anna min al makhluqati ma la ya'damu cewa cikin halittu akwai abinda baya karewa cikin halittu akwai abinda ba a zama babu shi wala yafna bil kulliya baya karewa gaba daya cikin halittun da Allah ya ju halittun Allah suna da farko Allah ɗaya ne bai da farko amma cikin halittun Allah akwai abinda yana nan ba zai ƙare ba yace duk malamai da imma ahlus sunna sun yi ijma'i haka kal jannati kama aljanna wan nari da wuta wal arshi da al arshi wa ghairi zalika da wani wannan kama al-wildanul mukhalladun kama hurul ain da sauransu wai da duk malamai sun ijma'i cewa waɗannan ba za su ƙare ba har abada sai yace walam yaqul bi fana'i jami'il makhluqati babu wanda ya taba cewa duk halittu za su kare illa qa'ifatun min ahlil kalam sai wasu mutane cikin ahlul kalami al-mubtadi'ina yan bid'a daga cikin su kal jami' ibn safwan kamar jami' ibn safwan wa man wafaqahu min al-mu'tazila da wanda ya daidai da shi na cikin mu'tazila ونحوهم da wasunsu yace wa hadha qawlun batilun wannan zance ne wanda yake lalataccen zance ne yukhalifu kitaballahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta saba ma littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'is salaf ta saba ma ijma'in magabata wa immatiha da al'umma wannan da shugabannin wannan al'umma don haka wannan cewa wuta za ta kare wannan ayar da muke karantawa yanzu ita ce babban dalili na cewa Allah ya ce khalidina fiha abadan kuma wuri uku Allah ya faɗi haka cikin Qur'ani akwai cikin suratul nisa innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakuni llahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum طيب يا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا لله سكاي كافرتي سكاي شركا الله bai kasance yana shiryar da su bai kasance yana shiryar da su hanya ba illa tariqa jahannama sai dai hanyar jahannama khalidina fiha sai Allah ya ce me sai Allah ya ce abadan ha abada don haka wannan ayar da wannan ta cikin wannan surar sun tabbatar da haka haka ta cikin suratul jin wa man ya'sil laha wa rasulahu fa inna lahu ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم سيلاتي خالدين فيها ابدا دو هكا قولي زنچه مفي انغانشي كما يدا وان امام الطحاوي يكا ابو جعفر الطحاوي يكاوش ا cikin alqida tahawiyya shine cewa mun yi imani da aljanna da wuta cikin alqida ahlus sunna cewa akwai su suna nan kuma ba su karewa har abada yanzu haka da muke magana akwai aljanna yanzu haka da muke magana akwai wuta don shi Allah na magana aljanna sai ya ce uiddat lil muttaqin an shirya ta an tanade ta kaga in yace an tanade ta ba a yi ta ba kaga magana ba ta yi ba doka an tanade ta annabi da Isra'i da Mi'raji yace naga wuta naga aljanna har ya ga ana wa wasu azaba ma cikin wuta haka yana sallah ya je dauko wani abinci cikin abincin aljanna aka jaye wani iration inabi duk wannan yana nuna cewa aljanna da wuta suna nan har abada amma ku kiyaye cikin akwai bambanci tsakanin matsalolin cewa aljanna da wuta za su kare gaba ɗaya su biyu wannan magana ce ta bid'a ta ahlul kalami mubtadi'a cikin ahlul kalami amma cewa wuta za ta kare to wannan ba a bid'antar da waɗanda suka faɗi haka ba amma kauli ne wanda yake baya da ƙarfi amma wanda suka yi shi ba a ce musu bid'a shak salihul fawzan حفظه الله شيخنا الشيخ سالم الفوزان حفظه الله اcikin daya daga cikin maganganun cikin littafin shi yana yin raddi ga wannan mutumi albuti nan na Syria shi abinda yake fadi cewa kauli mafi inganci shine cewa wuta za ta dawwama amma ba a sannafa waɗanda suka ce wuta za ta kare cikin muta ahlul bid'ah ba domin an samu wasu riwayoyi daga sahabbai da cewa cikin sahabbai akwai masu ra'ayin cewa wuta za ta kare haka cikin wasu daga cikin magabata waɗanda ke ba ɗan bid'a ba an same su da wannan zance don haka wanda ya ce wuta za ta kare har abada za a ce wannan kaulin ba daidai ba ne wannan kaulin ya saba waɗannan ayoyin wannan ayar da ke cikin suratul nisa'i da wannan ayar da ke cikin suratul ahzabi da wannan ayar da ke cikin suratul jinni da kuma abinda ibnu taymiya ya ruwaito daga mafi yawan jama'a na ahlus sunna cewa wuta za ta dawwama amma kuma ba a bidi an taskuwa da wannan kauli ba a bidi an taskuwa da wannan kauli
don ya an ruwaito shi daga wasu daga cikin sahabbai ya ka ga kauli da daga sahabbai ba a bidi an taskuwa da wannan kauli amma kuma ba ya zama dole kuma sai an soke shi idan sahabbai sabani suka yi
idan sahabbai sabani suka yi za a ji ba cikin maganganun su wacce ta fi karfi sai a bi wadda ta fi karfi don haka wannan ayat Allah ya ce khalidina fiha abadan za su dawoma cikin wuta har abada tana nuna cewa wuta za ta tsaya har abada cikin hujjojin da waɗannan suke kafawa shine cewa don me za su dawoma cikin wuta har abada bancin sakon da suka yi dubbe wuce shekara 60 ko 70 ba mutum ne a duniya sakon da ya yi bai wuce shekara 60 ko 70 kuma a kone shi har abada sai mu ce wanda ya halicce shi ya haranta mai shirka, yace mai in yayi shirka to lalle zai sa shi cikin wuta har abada. Don haka shi yayi wannan alƙawarin, shi adda shi, shi adda abinai. Don haka duk abinda Allah yayi da bayi ne adalci ne, in kuma ya kyautata musu rahama yayi, amma abinda yayi da su to adalci yayi da su. Saboda tun daga farko sai da aka gaya mai cewa kada kai shirka da ni, kada ka hada ni da wani da ni. Duk gaba ɗaya abinda ya shi komai muhimmanci cikin rayuwarka shine tauhidi, sai ka dauke ta gaba ɗaya ka kaima wani, ka kaima boka, ka dauke ta gaba ɗaya ka kaima gunki, ka dauke ta gaba ɗaya ka kaima wani in Allah. Baka raga ma Allah komai ba ka kai, don haka kaima ka cincinci in za a yi maka azaba, a yi maka ta har abada. Don shi mai tauhidi, mai yadda da Allah, ko da ƙwarar azzara ne ba zai dawama cikin wuta ba. In dai mutum ya ce la ilaha illallah kuma ya yadda da ita, komai yawan zunubin da ya yi ba zai dawama cikin wuta ba. Tun ma da farko ya ƙarƙashin mashi'a, in Allah ya ga dama tun da farko sai ya yafe mai, in Allah bai ga dama ba kuma sai ya azabtar da shi. Amma azabar da za a yi mai ba zai dawama a cikinta ba, domin yana da tauhidi. Kaga wannan iyaka adalci da taimaka da taimako da taimako na Allah, khalidina fiha abadan, za su dawama ciki har abada. La yajiduna waliyan wala nasira, ba za su samu majibinci ba, ba za su samu abokin taimako ba. Wace rana ce? Yawma tuqallabu wujuhum fin nar,
yaquluna ya laytana
Allah ce yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari, radda za a dinga juya huskokin su a cikin wuta, saboda sun yi wata kare azabar wuta ba shiga kawai ake yakale ba, za a dinga juya huskokin su a cikin wuta. Yaquluna, suna cewa ya laitana, kai cin mu, ata'na Allah wa ata'na rasula, da dai mun yi ma Allah da'a, da dai mun yi ma manzon Allah da'a. Ashe cikin abinda yake hana a shiga wuta shine yi ma Allah da'a da yi ma manzon Allah da'a. Kuma duk wanda bai wa Allah da'a ba, bai yi ma manzon Allah da'a ba, in an je ranar alkiyama sai yayi da na sani, sai yayi cizon yatsa. Wa yawma ya'ubbu adh-dhalimu ala yadayhi, ya wailata,
ya wailata laitani lam attakhidh fulanan waliya,
laqad
adhallani an mithli ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula.
Allah ya ce wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi, lokacin da az-zalimi zai dinga tida hannuwan shi guda biyu, ya kulu ya laitani takhassu ma'a ar-rasuli sabila, yana kai cewa da na riki hanya tare da annabi, annabi da ake cewa a zo a bi hanya ta, annabi da yake kiran mu bayan ya rasu, da ake ta karanta muna ayoyin Qur'ani da ya bari da hadisan da ya bari, da dai na bi su, kai cewa ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, ya yawan azabata, ya kai cuna, da dai ban riki wani aboki ba. Mafi yawa mutanen da ke lalacewa suke bacewa ta hanyar abokani ne, peer pressure, sai kasance mutum ya ji zafin cewa kowa ya yi wannan aikin sabo, kowa ya kauce, duk gidansu, duk mutanensu, kowa ya ƙi biyan Allah, sai ya ga cewa ba zai bi Allah ba. To ranar alƙiyama mutane da yawa za su yi cizon yatsa, za su yi da sun sani, za su yi kaicensu, ni yasa ni bi wani, ni ɗokai, ni ɗokai matsayin aboki. Abu Talib bafa annabi sallallahu alaihi wasallam, cikin abin da yasa ya halaka domin ya riki wani da wani abokane, lokacin da yana rashin lafiyar rasuwa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya iske shi, yana cewa ya am qul la ilaha illallah kalimatan ahaju laka biha indallah, yace ya kai bafa na ka ce la ilaha illallah, kalimar da zan kafa ma Allah da ita hujja. Watan duk abin da kayo baka yi musulunci ba, yanzu ka zo bisa shimfiɗar rashin lafiyar rasuwa ka ce la ilaha illallah, ita ɗaya nake buƙatar ka ce an je lahira sai in kafa ma Allah hujja da ita. Sai in ce Allah ka kai mai alƙawari, duk wanda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna, ga baffa na ya ce la ilaha illallah. To duk wannan ya gamsu da wannan magana, ya ji daɗin wannan magana, ya yarda da ita. Amma matsala kawai akwai Abu Jahl tare da shi, akwai Umayya bin Khalaf tare da shi, suka ce mai atargabu an millati Abi Talib Abdul Muttalib, yanzu kana yin kyama hanyar babanka Abdul Muttalib, yanzu aka ba hanyar nan ka zo ka bi shi. Wa kana akhiru ma qala annahu ala millati Abdul Muttalib, sai ya kasance abu na ƙarshe da ya ce yana kan hanyar Abdul Muttalib, ولم يقل لا اله الا الله بيديت لا اله الا مجاشي ابو كي يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا زي دا يا سني ران القيامه يا اكي دا دي بي دوكي ابو جهل با ده اميه بن خلف اما تين ابو كي يتي لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني sun batar da ni daga ambaton Allah sun batar da ni daga in yadda da abin da ake karantawa bayan yazo mini wa kana shaytanu lil insani khadula dan shaytan ya kasance mai yarda dan adam ne don haka kowa yayi anniya daga abukai nai anil mar'i la tasal wan buqarinahu fa kullu qarinin bil maqarini yahtadi cewa mutum kada ka tambaye shi ka tambaye mutum ka dibi abukai ne kowane mutum tare da abukai yake kula da ka kowa ya dibi abukan danai domin ranar alkiyama cikin babban dana sanin da za a yi mutum zai da ya sani da yawa Allah da manzo ne da'a kamar yadda wannan aya ta ce ya kulu ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula ce ya kai cin da dai mun wa Allah da'a da mun wa manzon Allah da'a kuma za a yi da an sani da aka bi wasu wayanda suke batasuwa zaka samu mutumin kwarai mutumin kirki da ya bi abukan banza yanzu ya lalace zaka samu mutumin kirki mutumin kwarai don shi Laraba ke cewa aljaru qabla ad-dari makwabci kafin ka sai gida in ka je sayan gida shi abin da ke kara ma unguwa daraja yan ce duk ɗan wiwi ne a unguwar to ba mu yadda ya sai gida ko 30,000 aka sai ba gida a cuce ka yayi tsara da yawa amma yan ce mutanen unguwar makarantun har da Qur'ani ne yaran su har da ci Qur'ani ko ni gare ka ba suwa a baka gida domin nasara ne domin da ta wannan hanyar wannan gida ake sayan gidan aljanna shi kuma wancan gidan ta hanyar shi ake sayan gidan wuta don haka ga mutane da yawa da suka ce sun bar kasashen turai sun koma kasuwar zon yaran su kasu tasowa kasashen turai da sun samu aiki kasashen turai za su zauna kasashen turai amma su ji tsoron inda yaro ka tasowa ya je makaranta a koya mai abinda bai dace ba ya shiga cikin abukai ne a koya mai babu Allah a koya mai ilhaji ya zama kafiri don shi masu kai ɗiyansu turai su zauna gaba ɗaya to ba kyautu ta musu kai ba sun cutar da su domin da yawa ake koyo ilhaji ake koyo babu Allah sai ya kasance ranar alkiyama sun yi cizon yatsa sun ce ya quluna ya laitana ata'ana Allah wa rasula wa ata'ana rasula kai cin mu da dai mun wa Allah da'a da mun wa manzon Allah da'a ni hana su qalu rabbana inna ata'ana wa qalu rabbana وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا سيا أوبنجي مني بيايا غا شوا غبانين مو دا مانيا مانيا نشكي مو وسما لما يسوكا چه سادتنا سنة شو غبانين كبيلة شو غبانين سياسة شو غبانين ملكي يكسن چه واني شو غبان ملكي يبدي شين دليل دي سايا قبچه وكبراءنا سوكما شو غبان الديني كما ما سبيا موئن دا شو غبانين الدين يهودا شو غبانين الدين النصارى wasu wayanda bid'atu ta yi yawa masu shagaltawa wayanda ake daidaitawa da Allah wayanda ake cewa su ma Allah ne wayanda ake cewa su ma lam yalid wa lam yulad ne wayanda ake itiqadin su ma basu haifa ba basu haife su ba wayanda ake itiqadin suna da daraja ɗaya da Allah su ne kubara ana to ni suka yi muna fa adalluna sabila sai suka batar da mu hanya ربنا آتهم ضعفين من العذاب يا الله كننكا مسو عذابا والأنهم لعنا كبيرا كالأنيس لعنا من جرما وبي أنا ذا متاشي إن شاء الله قاموا يقارين بياني قمير يدى وإن دا سكت بي كيلا أنت وإن دا أكدي أرانا القيامة أتكم متا سويلة أن تيتيني يا قوة يا إبابني بابك أبين الله يتاكد مكسن تيتكنسو الله يسامو أئمة الهدى مكبي mu wanda muke biya shine Annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban mu muna biya abinda ya fahimta yazo mana daga hanyar shugabannin mu na sahabbai abinda shugabannin mu na mafifita akan wannan al'umma suka fassara muna suka azamu akai wanda ya bi su ya bi a'immatul huda wanda ya bi sabanin su wanda ke duk wayannan a'immatul huda suna hada ka da Allah ne cikin su babu mai cewa ka zo inda nake ka bauta mini cikin su babu mai fadin fallar kai ne cikin su babu mai yabon kai ne cikin su babu mai son a yabe shi dukkanin su kowa tsoron Allah yake tsoron aiki ne yake gani yake kamar aiki ne ba zai kai shi ba to su muka biya Allah ya sa su kai mu aljanna Allah ya sa biyar da muke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance sanadiyar shigan mu aljanna abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafai kamar yadda muka fadi yau zamu ansa taimakon marayu yau zamu rufe ansa taimakon marayu a wannan shekara insha Allah saboda haka za a tashi a zagaya duk abinda aka ansa yau shikenan insha Allah daga yau ba za mu koma ansa ba kuma ba za a koma sa account number ba inda ake sawa a TV da sauransu yadda zamu yi tafsiri zamu fadi ko nawa aka samu kudi da aka samu gogoro sun yawa mutane sun yi kokari sun taimaka ma marayu kuma sakon ya fara isa ga marayu kuma mun ga yadda suke jin dadi mun ga yadda wasu su ba su da komai suka samu wannan ko wasu kamar su kuka wasu ma da kuka wasu da nuna dai jin dadi don haka ladar ku tana inda Allah muna roƙo Allah ya karba mana wannan aikin ya sa shi ne sanadin tsiran mu ɗaya daga cikin sanadin tsiran mu wallahu ta'ala alam sai akwai tambayoyi da muke ansa ya babu wanda yace ba daga hannu wajen da za a yi addu'a Imam Suyuti a cikin Tirmidhi Rawi ya kawo cewa hadisin da suka zo cewa daga hannu wajen addu'a sun kai 100 tsakanin wanda ya inganta da wanda bai inganta ba don haka daga hannu umuman wajen addu'a yana cikin hadisin da suka zo suka yi tawaturi akai cewa ana daga hannu wajen addu'a wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yace in za ku roki Allah ku roke shi bi butuni akufikum da cikin tafin hannuwanku wata ran yace Allah yana jin kunya ga wanda ya daga hannuwa ne ya maishe su sifra wata ran ace an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu ne lokacin da aka yakin Badar yana addu'a yana kai matuƙa wajen daga su wata ran an ruwaito cikin Bukhari da Muslim cewa wani yazo yana addu'a yana cewa yana so ayi addu'a roƙon ruwa annabi ya daga yayi addu'a roƙon ruwa hadisai ga sunan har sun kai 100 waɗanda suka zo suna magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ko ya ce ya daga hannu ko suka ce ana daga hannu wanda yake cikin su akwai wanda ya inganta akwai wanda bai inganta ba haka ana daga hannu sai dai daga hannu wajen addu'a ya kasu kashi uku akwai inda ya tusgo annabi ya daga hannu kamar bisa minbari yana addu'a roƙon ruwa ya tabbata ya daga hannu kamar wajen tsoro ya tabbata ya daga hannu wajen tsoro ya tabbata ya daga hannu wajen da yayi addu'a wajen yakin badar kamar cikin kunuti lokacin da yake kunuti ya tabbata ya daga hannu yana yin addu'a bayan yakin uhudu da wasu wurare da suka inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yana addu'a akwai wajajen da yayi ta addu'a ba a taba roƙo ya daga hannu ba kamar cikin sujuda kamar du'a'ul istiftahi kamar cikin ruku'i duk yana yakan roƙo yayi addu'a kamar ƙarshen tahiyya kafin ya sallame ana roƙo bai daga hannu ba to a irin waɗannan wuraren ba a daga hannu akwai wurare na uku wanda ba nan ba nan ba ba a roƙo annabi yayi addu'a a wurin ba asali shine an yi addu'a a irin wannan wuraren ana daga hannu baka ana daga hannu babu wanda yace ba a daga hannu kila abin da ya ma ishali cewa kai ba a shafawa ga huska kila shi ka ji an ce amma cewa ba a daga hannu babu wanda yace ba a dagawa a cikin manna fahu annu wallahu ta'ala alam
wani tambayar da cewa ba da mahaifiya mahaifiyarsa ce ta ce idan ya ƙara kai wa mahaifiyarsa wani abu ana rubi ba tare da ita ma ya ba ta ba ko wani ya ne mata ba domin tana yin kamar tana fili da mahaifiyarsa ne da ita duk da ita ce ta yi wahala a kai a kan ta ko da karatu da addini da na zamani
bai kamata ka fifita mahaifinka akan mahaifiyarka ba ya kamata ka fifita ta maka mai da hadisi ya zo ya ce mana haƙƙun nasu bi husnul sahabati qala ummuka thumma man ummuka sannan na hudu annabi ya ce abuka hadisi Abu Hurairah da ke cikin sahih Bukhari da Muslim wani mutum ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya fi cancanta in kyautata ma ya ce mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka na hudu sannan annabi ya ce mai sannan mahaifi ne za ka ita ya kamata a ce ka fi kyautata ma ko kuma cikinsu wanda ya fi buƙatar kyautatawa zai yi kana da mahaifi, kana da mahaifiya, ya kasance mahaifiyar ta fi kuɗi, mahaifiyar ta fi wadata, mahaifiyar ta fi ƙarfi. In ta fi bukata, in ya fi bukata, ana taimaka mai akan mai bukata. Yanzu ga mai bukata, ga yan makusanci, ga yan mahaifi, ana taimaka mai fiye da haka. In haka in ta ce karka sake taimaka mai bata yafe ba, sai ka taimaka mai bata sani ba, ba a bari ka sani. Abin da ya shafi zumunta, abin da ya shafi zumunta haƙƙi ne na Allah. Babu wanda ya isa ya ce akwai wayanda suke rabuwa da mata sai suke maɗiyansu, ba mu yaye bayan kun tafi inda take, ba haƙƙin ku ba ne. Haƙƙin Allah ne ya ce su tafi inda take, ba ƴancin ka yaye ko karka yafe, zai tafi inda mahaifiya ke, ke ma ki yafe ko karka yafe, zai tafi inda mahaifi ne, baki da wannan ƴanci. Ko kuma wata mata da ce bata yaye maka ba in ka ba ƴan uwanka, kila ɗiyanta ne ko ba ɗiyanta ba ne, ko wannan bata da ƴanci, mahaifiya bata da ƴanci ta ce in ka koma ba yakka ko ƙaninka ban yafe ba, bata da wannan ƴanci, domin zumunta ce da Allah ya ce asada. Don haka in Allah ya ce asada zumunta, wani bai da ƴancin ya ce ka asada. Don haka za a asada, za a bayar, sai dai in mahaifiyarka ta ce in ka koma kaza ban yafe ba, ka koma yi, kuma abin kwarai ne, sai ka ɓoye mata sai ka yi. Don haka in za ka yi ka san ka yi, amma daidai ne ka yi, bata da ƴancin ta hana ka. Wallahu ta'ala a'lam.
Wannan shi kuma cewa yana fama da waswasi, yana kuma da kwanciyar hankali, yana tsoron kar wannan waswasi ya faru kuma ne.
E, waswasi ya danganta wani waswasi. In waswasi ne abin da ya shafi aqida, ta kai amantu billahi, sannan kuma ka dawo makaranta, ka dinga karatun littafan tauhidi, ka dinga shiga ma'abuta ilimi, duk yana cikin abin da ke tafiyar da wannan waswasi wanda ke sa shubha. Amma in waswasi ne na irin wannan na alwala, na wanke juna, wanke uku, shi abin da ake bada shawara, duk kai aiki kada ka sake yi, duk kai aiki kada ka sake yi. Amma ga alama cewa kada shaitan ya shige ni irin wancan ne, na farko zaka sai ka kusanci ma'abuta ilimi, ka nisanci mutane da ke sa maka shakku game da Allah, ka nisanci mutane da ke sa maka shubha, sai ka tsira. Wallahu ta'ala a'lam.
Sai mai tambaya akan halin ce mai itikafi da ya kama kira waya ko a kira shi.
Yana halatta mai itikafi ya kira waya ko a kira shi idan akwai lalura ko bukatar yin haka. Amma dai ba ya dinga free call ba, tunda yanzu ga yana dare, har yanzu ana free call wanda ake can tsakiyar dare a da, tunda yanzu falke yake a masallaci, ba kuma ya dinga maganganun da basu dace ba. Amma bukata ta a yi magana ko ya yi magana, yana yi. Annabi sai yana itikafi, yakan yi magana da mata ne, yakan yi magana da sahabbai ne, yana cikin itikafi. Kuma a kawo mai ziyara, ana haka, zaka zai yiwu mata kai ko wannan shi kawo mai ziyara, kuma su yi magana ba laifi ba ne. Amma dai sai ya kasance an kaddara shi gwagwadon abin da ake bukata, ba yawaita yin haka ba. Kaga bai kamata mai itikafi ya dinga maganar an ɗauki katon biyan na tires a naira 15,500 ko wani kaza, kaga wani kasuwanci da yake asali a masallaci ba a yi, ko ba itikafi ake ba, ba a haka nan. Wanda ya shigo itikafi, ya shigo a masallaci, baya halatta ya yi wayoyin kasuwanci na cewa an sai katon 10 a bada katon 5 a kai, ba itikafi ba. Wanda ya zo sallar isha'i baya halatta ya yi haka. Wanda a cikin masallaci ba a ciniki, ba a saye da saisuwa. Don haka irin abubuwan da suka shafi shago ne bai kamata ya kula su ba. Idan baya iya tsare shago ne, baya iya barin shago ne kulle, ko ya babu wanda yake tsare mai da amana, to dama itikafi min nawafilil khairi, cikin nafilolin alkhairi ne, ba dole bane sai ya bari har lokacin da ya samu. Wallahu ta'ala a'lam.
Wannan shi ne da ya kowa tana ba ka matsalar jini musamman ga mu shafa, wanda jini ka kare ku. Kuma tana cewa ba ta taɓa samun irin wannan matsala ba, sai a wannan lokaci tana tunanin ta ci gaba da ibada ta. Amma kuma ta yi alƙura kuma nuna layi wadda ni gudu ba ta ba ta tana tamar kuma shi ne kai. Tamar shi ne ma da ni ne makoma ci gaba da ibada.
Makoma ci gaba da ibada ta, idan tana iya gane jinin haila cike, tana iya gane kala ta yi da launi ne, kwana 11 ya yi mata, ya ke zo mata kafin haka. Ta kasance tana al'ada kwana 5, kwana 7, tana gane na al'ada baki ne, tana gane na al'ada akwai menstrual pain, akwai zafi da take ji da rashin lafiya, sai ta tsaya waɗannan kwanakin, ta tsaya lokacin da yake baki, ta tsaya. Idan ba ta iya ganewa, to tana iya tsayawa har ta kai kwana 15, sannan sai ta ci gaba da sallah, ta ci gaba da sauran ibada. Wallahu ta'ala a'lam.
Na'am, sai wannan tambaya ta murna take da hadisin babban Allah ta kafa ne. Kuna fata da kafin cewa wasu suna
Ya danganta daga abin da ke cikin masallacin Juma'a, misali yadda ake buɗoka misali masallacin farfaru, kaga ba a cikin masallaci ne ba, idan ake a masallacin Abu Huraira ba a cikin masallaci ba ne, in cikin masallaci aka yi to in ka je za ka yi tahiyatul masjid, ran idi ba a tahiyatul masjid, ran idi ba saboda mai saboda a musalla ake yi, amma in an yi cikin masallaci kamar da aka yi shekarar corona ya zan cikin masallaci za a yi. To an shiga cikin masallaci za a yi tahiyatul masjid kamar da ake yanzu masallacin Makka da masallacin Madina, in cikin masallaci aka yi za a yi tahiyatul masjid, amma a haraban masallaci ba cikin masallaci ba ne, don haka inda ake a haraba in an je ba za a yi nafila ba za a zauna. Wallahu ta'ala
na wannan masallaci yana cewa ana kan tsada mata to yace wallahi yana da kashi shi ma yana da kalon da ke yi ba wala da mutum ke yi ce ba da kasuwa saboda ayyukan da kana ba
a kace su sa niqabi, to in suka sa niqabi sai kai kirdado, kai kokarin kaucewa, kai kokarin rashin kallon da kai kallo na umum, yanzu nan da nake ina kallon ku duka, amma in ina son kalle ɗaya sai na tsora min ido, kaga amma kallo ne na duka, zai yi wani kuna nan an sha wani sai ce mai na baga nake ce ina nan cikin tafsiri daga bagare ka tsaya, sai wannan kallo bai da iskali, abinda abda iskali shine kallo na guda ka tsora ma guda ido, amma umuman insha Allah babu iskali, kuma su sa niqabi duk sai kasance an fita a cikin wannan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalika aqwa li qulubikum wa qulubihinna tayyib.
Wanda yake cewa suna da wani wani da yake musu a kai ba su biyu su ba shi yara su to lokacin shi wani da ta kai musu ba shi yake musu su ka kira wani yaro da yake musu sai suka ba shi yara sai ce yanzu ya kai ka ba shi yara su ka kira shi a kuma ce bai yadda sai ce su ka kira wani yaro sai su ka kai ka ba shi
in ka koma ganin ne ya huce zai karba shi ma za ta rage yi sosai, kuma shi ya illa yin aiki ba da jinga ba babu kyawu, tun ka yi aka fara nawa kake yi nawa, inda ba ka san wanda kake iya kyautata mai ba ne, in ka san wanda kake iya kyautata mai ne ana yankan farce naira 50 ka san 500 za ka bashi 100 ba bukatar ka ce mai nawa yake yi, amma irin wannan to kamata ya yi ka yi jinga tun daga farko, rashin yin jinga ga ayyuka yana kawo matsala kuma ba daidai ba ne, yana kawo rigima tsakanin mai aiki da wanda aka wa aiki, don haka wannan sadaka da kai ne bata isa ba sai ka bashi haƙƙi ne, don haka ka ganai ku ƙara daidaita ka ƙara mai 20 sai ku kawo 80 shi kuma ya sauko sai ya yarda, wallahi ta'ala in bai yarda baka zo zan cike maka sauran sai ka bashi, wallahi ta'ala mafarki a
yau a tunan da cewa Allah kara malam dani malam yana tambaya mai yata ana ga kawai mana mai yata ya wani kwatan sai ta fara cewa za ta je Makka, amma ta ce ni ce ta ya hana shi matsala shi ne ya ce wanda ce ka ta yi kara ya a can ta san ta wani kuwa shi ma da zai hukunci wannan tafiya a makoman ta auka a addini sannan da kuma wani
ba a iya ganewa sai an tambayi mahaifiyarka mijinta ya yarda da tsayacen shekara biyar, in an ce ya yarda to wani hukunci ya canza, in bai yarda ba sanan hukunci ya canza, haka irin wannan abubuwan ba a yin su sai an samu cikakken tabbas, idan mijinta bai yarda ba baya halatta ta tsaya, amma in mijinta ya yarda yana halatta ta tsaya in an samu amincewa, akwai mutanen da ke tafiya karatu da yardan mijinsu su tsaya shekara biyar shekara hudu su yi karatu, wannan ba laifi bane idan mijinsu ya yarda, kuma inda suke ya kasance wuri ne mai aminci amintaccen wuri ne, wallahu ta'ala
wannan shi ne tambaya ko ce ka ba ta yarda da ba
annabi sai ya ce salatul duha hina tarmadu salatul awabina hina tarmadu al-fisal lokacin da ɗan doki suke dage kafarsu saboda zafi daidai lokacin da rana ta fito ta fara zafi lokacin da ba a iya tsayawa cikin ta a dade face ana cin zafi a wannan lokacin ake sallar duha daga wannan lokacin har rana ta yi tsakiya daidai kafin sallar azhar da a ce kila kafin sallar azhar da minti 30 duk lokacin sallar duha ne ko minti 40 wallahi ta'ala da su da dusawa da suka turo Allah ya saka musu da kai ya biya musu da bukatocin su an yi ta turo kudade wanda aka fitowa ta account sai yanzu jinera 100 amma tun na dunna ta 200 zuwa sama ne don haka Allah ya saka musu da alkhairi duka yana halatta daura aure da sadaki bashi yana halatta daura aure a manke sadaki yana halatta daura aure ba a faɗi sadaki ba duk dai sai an biya ana biyan mutum bashi ya biya ba laifi bane musulunci ya yarda da bashi abinda kake so zan kimar tunana akan ka ka yarda da ita don haka yana halatta a yi wallahu ta'ala a'lam don shi babu wani matsala su ce na kadan ba ajalan ba kawai wanda ya yi mafarki yana azumi akwai azumi shi mafarki ba ya kare azumi wanda ya yi mafarki yana jima'i ko ya yi mafarki hammali ya fito mai da rana azumi shi yana nan bai kare ba babu hukunci ga mafarki wallahu ta'ala sa'anin malamai ne mai ƙarfi wanda mun karanta shi da mazhabobin malaman daga Fathul Bari muka karanto lokacin da muka karanto Fathul Salati a wani abu a wannan masallacin bane a masallacin Sultan Ibrahim da suke ne abin da yake ihtiyaban shine shi ma mamu yace sami Allahu liman amidahu wanda ke wannan shine mazhabar Shafi'iyya dalili akan haka shine mazhaban mafi yawan malamai da ke cewa ba sai mamu yace ba cewa suka yi hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ju'ila al-imamu li utamma bihi fa idza kabbara fakabbiru fa idza qara'a fa ansitu fa idza qala sami Allahu wa idza raka'a farka'u fa idza rafa'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamd suka ce annabi ya raba ya ce idan liman yace sami Allahu liman hamidahu ku ce rabbana wa lakal hamdu wal qismatu la taqtadi at-tashrik tunda an raba an ba kowa yayi nashi zai yi wanda yayi haka babu iskali wannan shine mazhaban mafi yawan malamai ilimin yace sami Allahu liman hamidahu kuka ce rabbana wa lakal hamd amma kauli mafi inganci insha Allah shine mazhabar Shafi'iyya da suke ganin sai liman yace sai mamu yace sami Allahu liman hamidahu sannan kuma yace rabbana wa lakal hamd dalili akan haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa sami Allahu liman hamidahu kuma yana cewa rabbana wa lakal hamd kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli sannan lokacin da ake cewa sami Allahu liman hamidahu daban lokacin da ake cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu daban sami Allahu liman hamidahu ana cewa lokacin da ake daukakowa daga ruku'i shi kuma rabbana wa lakal hamdu addu'a sai an tsayu ce daidai haka in ma kana cikin masu cewa a'a rabbana wa lakal hamdu dai zai ce wato sai ya taso tsaye saboda zikirin daukakowa daga ruku'i shine sami Allahu liman hamidahu annabi sai ya daidaitu tsayu tsaye yake cewa ربنا ولك الحمد و اللهم ربنا ولك الحمد sun ansa daga wancan hadisin na cewa annabi ya ce wa idza qala al imam wa idza qala sami Allahu liman hamidahu fa qul rabbana wa lakal hamd suka ce wannan kamar cewa da annabi yayi cewa idza qala al imam ghayril maghdubi alaihim wal dallin fa qulu amin wannan baya nuna cewa shi ma mamu ba zai ce ghayril maghdubi alaihim wal dallin ba ala kulli halin irin wannan matsala duk wanda mutum ya doka babu iskali amma dai mutum ya ce sami Allahu liman hamidahu sai ya ce rabbana wa lakal hamd ya fi ƙarfin dalilai ya fi ƙarfin hujja musamman kasancewa inda ake yin su sami Allahu liman hamidahu ta ɗauka kowa ce lokacin da ake ɗauka kowa rabbana wa lakal hamd ita kuma ta bayan an tsayu ce an natsu a ce rabbana wa lakal hamd an da kafiran tayyiban mubarakan fiha zuwa ƙarshe wallahu ta'ala saboda yake mutum da ba ka shi ne wani na cewa ba ta ka ta ba sai ake da za ta zama mun har ka kwana a wani da cewa mun da ake da shi da kuma shi ne ya yi tarawihi a wannan lokacin kwana a wannan ya halatta a yi tarawihi a wannan mai tafiya yana sallar dare abinda baya yi rawati su ne baya yi mun karanta kusan babi guda biyu a cikin sunan Abi Dawuda da ɗaya yake magana rawati ɗaya yake magana sallar dare cewa ana yi sallar. Dan wani malami ya bamu labari cewa an tafi aikin hajji daga Riyadh zuwa Makka, aka zo an gaji da mota, aka zo da aka iso shagin dare, sai bin ba zai ce ma ya fito shabab ya matasa kun ga an yi tafiya mai kun gaji ku je a kwanta sai a yi ta bacci ko suka ce to suka je suka kwanta suka yi ta bacci shi kuma ya ta qiyamul layl har sallar asuba rahmatullahi alayhi shagin ba ana mai tafiya ina sallar dare ba laifi bane wallahi ta'ala ala. An samu yau an samu 56,220 cikin tallafin marayu. Kun yi kokari kwarai da gaske, Allah ya saka muku da alkhairi. Yanda za mu yi tafsiri za mu faɗi nawa aka samu a nan, nawa aka samu ta transfer, nawa aka samu ta POS, duk dai don a tallafa mu marayu. Kuma ana tallafa musu da yawa, kuma alhamdulillahi Allah ubangiji ya saka ma duk wanda ya kawo nashi tallafi da alkhairi. Allah ya mamaye muku, Allah ya sa duk wanda ya tallafa da sisi ne ko da nawa nashi, Allah ya saka tun wata shekara ya fi haka nesa ba kusa ba, Allah ya bashi ikon ci gaba da tallafawa. Su kuma wannan marayun da ake tallafa ma, Allah ta su yi amfani da abin da zai amfanar da su. Ran da za mu yi tafsiri za mu ga muku wani tsari da muka fito ma na taimaka musu wanda yake tsari ne mai kyawu. والله تعالى اعلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله.